أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Asabar, wanda yau 26 ga watan Ramadan, hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1442, wanda ya dace da 8 ga watan 5 miladiyya 2021. Wannan aya da aka karanta yanzu an karanta ta a jiya, mun soma bayani a kanta lokaci ya yi mana halin nasa. Kamar yadda muka ambata cewa malamai da suka bibiyi ayar suka ga cewa tana da jumloli har guda 10, kuma kowace jumla ta isa ta ci gashin kanta ba tare da cewa sai akwai wacce take kafinta ko bayanta sannan a gane ma'anarta ba. To mun yi jumla ta farko, mun yi jumla ta biyu, sai kuma za mu shiga jumla ta uku, ko mun shiga lokaci ya mana halinsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tattabi ahwa'ahum, kuma kada ka bi soye-soyen zukatansu. Me ake nufi da soye-soyen zukatansu a nan? Malamai sun yi maganganu daban-daban. Wasu suna ganin abin da ake nufi da soye-soyen zukatansu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa waddu law tudhinu fayudhinun, sun so ina ma ka yi rufa-rufa, su ma ya zama sun yi rufa-rufa. Ma'ana ka sassauta su, masu sassauta ta yadda za ka daina ambatan gumakansu kana aibata su. To su ma in kai masu wannan, su ma kenan ba za su aibata addinin musulunci da Qur'ani ba. Kaga wannan son zuciya ne. Wasu kuma suna ganin cewa abinda ake nufi da bin son zuciyarsu shine abinda suke gani a matsayin addini. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kaga anan Allah sai ya ambaci abinda suke kai da sunan milla, ma'ana tafarkin su na addini. Sai ce kul inna hudallahi huwal huda, sai ce wala inittaba'ta ahwa'ahum. Kaga bai ce wala inittaba'ta millalahum ba. Allah bai ambace su a nan gaba ta biyu a matsayin milla ba, sai ambace abin da sunan ko matsayin son zuciya. Ashe kenan dukkan abin da aka kira da sunan addini, kuma wannan abin ya zamo ya kauce matsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara da sunan addini, to wannan abun sunansa son zuciya, sunansa son zuciya, domin shi mai shi haka zuciyarsa ta kada masa, haka ta raya masa, haka ta bashi labari ya bi, ba tare da la'akari cewa shin wannan yayi daidai da muradin Allah ko umarninsa ba. Wasu suna ganin wannan shine abin da ake nufi da kada ka bi soyayyar zukatansu, kenan kada ka bi addininsu. Anan Hausawa suna cewa ana tauna tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro. Allah ya sani cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai bi son zuciyarsu ba. Manzo alaihi salatu wasallam ba zai bar abin da Allah ya dora shi a kai ya bi abin da su suke so ayi ba. To amma idan har ya zamo shi da kansa alaihi salatu wasallam Allah ya fada masa wannan, to ghairuhu min babi aula, yaji cewa lalle da shi ake. In har ya zamo manzo alaihi salatu wasallam an ce kada ya bi wannan bataccen addini nasu, to kaman ana cewa kaw wanda ya kuskure ya bi duk addinin da ba na Allah ba, ba musulunci ba. Wasu kuma suna ganin cewa abinda ake nufi da bin soyayyan zukatansu shine a kauce malayin da Allah subhanahu wata'ala ya ce abi. Kun ga ma'ana ta farko mun ambaci cewa a sassauta. Ma'ana ta biyu abinda suka kira da sunan addini. To ma'ana ta uku duk inda batacce yake zai so ya ga kai ma ka bace kamar sa. Babban burin magaucin addini Yahudanci yake, Kiristanci yake, Maguzanci yake, ko da kai baka bi ɗaya daga cikin ukun nan ba, to zai so ya ganka cewa ba layin musulunci kake bi ba, ma'ana wani layin ne daban. To in kai haka zuciyarsa ta yi daɗi kuma ransa ya yi fari. To duk wannan ukun za su iya shiga ƙarƙashin wannan ma'anar. Kenan Allah subhanahu wata'ala ya hana manzo alaihi salatu wasalam ya sariyar da wani janibi na addini domin daɗaɗa ma 'yan wajen musulunci. Wannan gabar tana da muhimmanci musamman musulminmu ne su san wannan abin, musamman wanda suke bokon da yake zalla babu addini ba ilimin addini. Akwai 'yan bokon da su fahimtar su kawai domin asaje da mutane, asaje da zamani, wa'insu ta'alim na musulunci wanda akwai dan tsauri su a hangensu, to ka sassauta wannan domin kai daidai da mutane. Wannan haramun ne addinin musulunci. Addinin musulunci baya karban rufa-rufa. Shi musulunci mu gane ba shi zai na rike ya bi zamani ba, sai dai shi zamanin ya rusuna ya bi abinda musulunci ya zo da shi. Domin babu wayewa a wajen Allah kawai sai bin addininsa. Wani yana ga kawai wayewa ita ce wasu abubuwa wanda suke sha'air ne na addini, da an ganka kamanceceniya ce ta addini. To kai yanzu tunda kana rayuwa da wanda su ba su yarda da addini ba, kuma ba sa son su ga irin wannan kamanceceniyar, to kai ma yanzu kada kai wannan kamar. Saboda haka ka bi shata a shakida, ka saje da su. Wannan haramun ne addinin musulunci. Addinin musulunci bai yarda da wannan ba. Musulunci cin gashin kansa yake. Musulunci sai dai a je a narke a cikinsa, ba ya narke a cikin wani abu ba. Musulunci bai yarda ya aro a wani wuri ba, sai dai a ara a wajensa. In dai kana so ka zama musulmin kirki, to ta'alim din addinin nan ka yi kokari ka bi su gwargwadon iyawarka. Ko da mutane ba su yayin wannan abin, to Allah yana yayinsa, kuma shi musulunci yana yayinsa. Wannan gaba ce muhimmiya, domin akwai wanda za ka ji kana ganin su da kaman musulmin da suka san addini, sai ka ji mutane wai sai a dinga tsanantawa mutane akan kaza da kaza. Yanzu fa an samu wayewar zamani, an samu kaza. Yanzu kalli shigar 'ya'ya mata hijabi da shiga ta musulunci, sai ka ji wasu musulmin suna sukar wannan, suna nuna cewa ai tunda dai yanzu zamanin nan kaza 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 da sauransu. To zamani waye shi? Allah shi zamanin, kuma ya san da zamanin ya ce a bi dokokinsa. Wannan yana daga cikin abin da yake kawo fushin Allah, mutane ba su sani ba. Wato wasa rere da wata sha'ira ta addini ko ba za ka yi ta ba, to na farko kakkai mu wani umarni ya bari idan kai matsayin ka na jajircewa yasa ba za ka iya bi ba to na farko kada ka kuskura ka soki wannan abu kakka kuskura kuma ka ba wani shawara ya bari ya zama kai kashin daga bangaren ka ne kai ya zuka kasa to ka bari wanda zai iya shi kuma yayi abun bakin ciki da takeice yanzu zaka ga wayansu ƴaƴan musulmi ne amma saboda kafa hujja da aikin gwamnati ka ganta ƴar musulma ce ga ta nan tsirara tsirara dama tsanta a fili rabin kirjinta a fili ai ita ma'aikaciyar asibiti ce ma'aikaciyar banki ce ma'aikaciyar kaza ce kai ka ce su wa'annan masu wannan aikin musulunci ya ce ya yafe musu shigar da aka ce ƴaƴa mata su Allah fa yake cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin kalli wannan bangarori da Allah ya ambata qul li azwajika yanzu babu ɗaya daga cikin matan manzo alaihi salatu wassalam wa banatika ƴaƴanka a yanzu babu wa nisa'il mu'minina to ashe sai in kin yadda kin zamo daga cikin mata mu'minai in ko kin zabi wani addinin daban wannan kuma shikenan ummata gaida Aisha musulunci ya wadatu daga irin ku amma ranka zai baci zaka ji takeici kaga ƴaƴa mata na musulmi kawai saboda wani abu na duniya wanda la yusminu wa la yughni min ju sai watsi da tsarin addinin su wasu ma sai kaga kaman sun fito a gida na addini amma sai kaga cewa sun yi watsi da wannan kaman cece ne ta addinin musulunci to lallai musulmi ya sani cewa musulunci nan shine kimar sa wajen Allah musulunci nan shine darajar sa wajen Allah sayyidina Umar Allah ya kara masa da kun sha jin kissa mutawatira lokacin da aka ci Baitul Maqdis da yaki to sayyidina Umar mutun ne mai tsantseni mutun ne mai zuhudu shi sayyidina Umar saka wayansu kaya ma na cinyewa ba sa gaban sa bai da mu sayyidina Umar ba mutun ne mai takashshufi to sai da zai fita sai wasu suke ce masa sarkin mu'minai ka nemi kaya na alfarma na kasaita ka saka domin idan ka je kai kurjini a wajen Yahudawan Baitul Maqdis sai ya faɗi kalmar sa mashhura yace mu mutane ne kaskantattu a jahiliya sai Allah ya ɗaukaka mu da musulunci duk lokacin da muka nemi ɗaukaka ba da musuluncin ba to Allah sai ya kaskanta mu to yanzu wani abin da zai burge ka wallahi duk mutanen mu maza ko mata wanda suke kokarin burge turawa su yi shiga irin tasu su yi kamanceceniya da su to banzaye ne a wajen su sun fahimci cewa wayannan wato ainihin ƴan Allah ba ku samu ne yanzu sun gamsu su ba su da wani asali ko na al'ada mai kyau saboda haka yanzu gun turawa za su aro shi yasa zaka ga hatta shuwa gabannin mu wanda suka wuce a siyasancan ma a wancan lokacin kimar su da darajar su ta fita yanzu domin zaka ga wayancan na farko in ma turancin ne to sai ka ce ƴaƴan jajayen fatan ne to amma ba inda za su je su nuna cewa su ba musulmi bane kuma ba za su shiga ta musulunci ba wannan yasa suke da kurjini na ji da fada yanzu dan Allah ka taba ganin tafawa balewa ko sardauna ya je turai ko America ya saje da su wane mutum ka ganshi da babbar rigar sa da rawani ga tarbi ga gemu dole kuma turancin azo a zuba shi da batura to wallahi ina gaya mana wannan daraja ce a wajen mu kuma in ma burge wanne don Allah ka yi shiga irin tasu a ji kana turanci shi yafi burgewa ko a ganka da malum malun da rawani ga turanci ai shine abin da yafi zama abin mamaki don ba a zatan wuta a abin nan a masaka sai kuma gashi ta tashi a masaka to ni dai abin da nake tabbatar mana wallahi izzan mu ita ce musulunci duk wanda kake ganin zaka burge ka bar tsarin addinin ka wallahi ba zaka burge shi ba kuma in ma ka burge shi ba zaka burge Allah ba to kuma me ka mora ka burge wani Allah baka burge Allah subhanahu wataala da ya halice ka ba saboda haka lallai wannan abubuwan mu kalle su wato manzo alaihi salam yana matukar kyama ya ga musulmi ya kamance ce ne ya da wanda ba sa musulunci manzon Allah baya san wannan abin Allah ya samu dace to saboda haka Allah sai ce wala tattabi ahwa'ahu kada ka bi soyayya soyayyan zukatansu sai ce wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin kuma ka fada karara cewa nayi imani da abinda Allah ya saukar na daga kowane irin littafi anan min kitabin duk wani littafi da Allah subhanahu wataala ya saukar daga cikin rukunnan imani al-imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi to malamai suka ce al-imanu bil kutub yana daukan fuska biyu fuska ta farko dunkulallen imani duk wani littafin da Allah ya saukar ko na san shi ko ban san shi ba ko mun san shi ko bamu san shi ba mun yi imani da shi gaskiya ne kuma Allah ne ya saukar da shi abu na biyu da tattafan da sunayen sa ya zo cikin Qur'ani kaman at-Tawra kaman al-Injil kaman az-Zabur sufi Ibrahim to duk waɗannan kuma tafsilan ya zama mun yi imani da su to kuma a daidai lokacin da aka ce wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin wato kaman a fakaice ana nuna musu in addini kuke na kwarai kuma kuna da awacewa littafin ku saukakke ne daga wajen Allah to kaman yanda ni nayi imani da duk littafin da Allah ya saukar to kuma ku yi imani da duk littafin da Allah ya saukar wannan yana daga cikin mumayyizat na addinin musulunci wato bambancin musulunci da duk wani addini da ba musulunci ba kun ga mu daga cikin rukunnan imanin mu al-imanu bi jami'il anbiya al-imanu bi jami'il kutub dole ne musuluncin ka ba zai cika ba sai ka yi imani da duk littafin da Allah ya saukar yanzu da wani zai zo ya daga littafin bible yace to yanzu wannan littafin ka yi imani da shi ko baka yi imani da shi ba wace amsa zaka ba shi zaka ce eh gaba daya ko ka ce a'a gaba daya a'a bitafsil ba zaka ba da amsa mujmala ba sai ka ce nayi imani da abin da yake ciki na daidai wanda ba a canza ba abin dukkan kuma ba shi Allah ya saukar ba to wannan ban yi imani da shi ba amma kada ka zo ka ce gabaki daya baka yi imani da shi ba kuskure ne to wannan kuskuren yana faruwa ga jahilan musulmi yanzu akwai wanda wai shi kishin addini ne saboda jahili ne in ya ga bible sai ya jifa da shi yana ganin zai ita ka bible to wannan haramun ne ba daidai bane ba daidai bane saboda a cikin sa akwai asalin abinda haka Allah ya saukar da shi to kuma duk abinda Allah ya saukar baya halatta mutum ya wulakanta shi an gane ko to saboda haka kenan ashe shi daga cikin datta kwan musulunci duk littafi da Allah ya saukar littafin annabi Musa littafin annabi Isa mu mun yi imani da su sannan su ma annabawan mun yi imani da su amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu bayna ahadin min rusuli wannan shine aqida ta musulunci shi yasa na taba hikaito maku tattauna wanda akai tsakanin wani musulmi da wani kirista shi kiristan yake cewa musulmin addinin ku na musulunci addinin san kai ne addini ne na nuna kabilanci musulmin yace masa kamar yaya yace to me yasa musulunci zai ce wai shi musulmi ya halatta ya auri musulma ya auri kirista ya auri bayahudiya amma shi ba Yahudi ko Kirista ba za su auri matan musulmi ba wannan ai san kai ne kuma rabo ne wanda yake ba na adalci ba sai ya ce sakaranka a inuwa wannan shine tsagwaran adalci kuwa adalci shine shi musulmi yayi imani da annabi Musa da attaura shi yasa ya halatta ya auri ba Yahudi ya mace musulmi yayi imani da annabi Isa da linjila shi yasa ya halatta ya auri Kirista kai ma yanzu ka ce kai imani da manzo alaihi salam sai mu ce to ya halatta ka auri musulma sai ce to in shigo musulunci kenan kake nufi to ai dama shine fasil din shine bambancin kaga kenan ashe wanda bai fahimci musulunci ba ta bangarori da dama shine yake dauka musulunci bai yi adalci a waje kaza ba musulunci yayi san kai a waje kaza amma wallahi in ya san abinda aka gina musulunci akai na tsagwaran adalci to zai gane cewa duk abinda musulunci yazo da shi daidai ne kuma wannan abin shine adalci to saboda haka sai yake cewa wa qul amantu bima anzala Allahu min kitabin wato kaman ana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu ni idan ba ku yi imani da Qur'ani ba to ni littafin ku a matsayin ku na Yahudawa na yadda da attaura kaman yadda Allah ya saukar da ita a matsayin ku na wanda kuke kiristoci na yadda da linjila wacce Allah ya saukar to saboda haka kenan ashe ni masoyi ne a wajen addinin ku da annabin ku kenan yanzu matsalai ku a wajen ku take matsalar a wajen ku take kuma in so kuke ku yi min kara to ku yi imani da annabi na da littafi na in kara ce ni ai na yi muku misali na yi imani da annabin ku da littafin ku to kuma ku yi min haka kaga ba za su yi ba to kaga kenan ashe su ya kamata a zarga da kabilanci da rashin nuna adalci da kuma daidaito Allah subhanahu wata'ala yace wa umirtu li'adila bainakum kuma ka fada musu daga cikin abinda akai maka wahayi an umarce ni nayi adalci tsakanin ku wallahi mun sha fada muna maimaitawa da duniya za ta yadda ko da ma gwadi ne na wucin gadi tace da Allah a gwada musulmi a basu jagorancin duniyan nan kuma musulmin wanda suka san addinin kuma wanda za su dabbaka ta'alimul islam din wallahi da sun ga abinda ba su taba gani a rayuwa ba adalci yanzu zaka ji ana ta cewa kare haƙƙin dan adam kare mutuncin dan adam amma wallahi zaka ga cewa waɗansu ne ake karewa ba wasu ba irin wannan kungiyoyin da zaka tsara ta kungiya ce ta kare haƙƙin ƴan adam sai ka samu waɗansu ƴan adam din amma ban da wasu saboda zaka ga an take haƙƙin waɗansu an zalunce su ba wanda yake uffan wasu ɗaruruwa wasu ma dubunnai ba wanda zai ce uffan menene laifin su addinin da suke na musulunci amma zaka ga wani mutum kwaya ɗaya tak an taba shi kuma tabawar ma kila shine yayi zalunci amma in aka taba shi duk duniyan nan sai ta tashi tsaye saboda shi saboda shi ne dan adam wancan ba dan adam bane ko wancan ba ɗan adam bane kaga wannan ba shine adalci ba misalai suna nan burjik a cikin Qur'ani da hadisi da suke nuna adalcin musulunci yanzu kalli suratul nisa a cikin suratul nisa Allah ya kawo kissan wani ka ita ma munafiki ne Tu'ma ibn Ubayr lalataccen musulmi ne munafiki ne yaje ya sato bahun gari ko salka ta gari akwai sulke kun san sulke shine riga ta karfe da ake sakawa saboda yaki to wannan sulke da yake cikin garin sai ya dan bula bahun bula mazubin ko taikin to yana tafiya gari yana zuba da yazo sai ya kawo ajiyan wannan kayan satan gidan wani Yahudi masu gari suka biyo sawu ya zama a gidan Yahudi ya tuke suka takume shi ya ce a'a ba nawa bane ajiya aka bani waye baka ajiya yace wane ne ana zuwa gun danginsa sai suka garzayo suka zo wajen manzo alaihi salatu wasalam ya ma'aikin Allah kaji abin da yayi ayi hannu ya sanna gida a rufa asiri tunda shi wannan musulmi ne shi ko wancan bai hude kaga ayoyin da Allah subhanahu wataala ya jera sun kai wajen 10 akan ba wannan bai hudan kariya har Allah yake cewa ha antum haula jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullahu anhum yawmal qiyama amman yakunu alaihim wakila in yanzu kun ba su kariya kun yi masu wato lauya kun tsare su to shikenan a rayuwar duniya to ranar tashin alkiyama kuma zai kare su Allah ya jera aya bayan aya aya bayan aya aka wanke behudan nan fas cewa ba shi da laifi wancan bargurbin shine ba mutumin kirki ba gamin addinin da zai yi wannan irin wannan misalan wallahi a cikin musulunci sai dai wanda zaka iya hararowa manzo alaihi salatu wassalam lokacin da ya tura Abdullahi ibn Rawaha zuwa Khaybar Khaybar lokacin da aka ci kasar da yaki ta zama kasar musulunci to a kaida duk gonakin sun zama na musulmi aka yi yarjejeniya da Yahudawa cewa za su noma gonakin to amma kuma percentage kaza na abinda aka nisba kaza ta abinda aka noma to su shine abinda za a ba su ma'ana kamar a ce in sun noma za a ba su kashe ɗaya akan misali uku ko kashe ɗaya akan biyar ko dai wani abu da ya kama da haka anan manzo alaihi salam yana tura wanda za su je su yi hasashe tunda kaga dabinai ba wai yanke su ake ba wanda suka san harkar za su kalli bishiyar dabino su kaddara su yi wato abin nan su yi hasashe at-takharrus su ce wannan ana jin zai yi kaza duk wanda suka kware da sun kalli bishiyar dabino za su ga wannan cewa akalla zai yi kwano 10 zai yi kwano 5 zai yi kwano kaza to da haka za a bi ga baki daya sai a yi masa kima sai a san abin da za a fitar na zakka Abdullahi ibn Rawaha lokacin da yaje sai Yahudawan suka ce to abinda suke so a dan yi rufa rufa ya dan ba su hadin kai saboda haka sai a dan yi tauye wani abu domin sai ya zama abinda suka samu hisa dan ba Abdullahi ibn Rawaha Abdullahi ibn Rawaha sai yace kun gani wanda ya aiko ni shine mafi soyuwar halittar Allah a ban kasa a wajena shine manzo alaihi salatu wasalam yace kuma ku ne mafi kyamatuwa gare ni a ban kasa amma duk da haka soyayyarsa gare ni da kiyayye ku gare ni ba za ta sa nayi a ringizon wani abu ba abun bai kai yadda za ku bayar ba in ce ya kai me suka faɗa sai suka ce bi hadha qamatis samawati wal ardu tunda ai malamai ne suka ce da wannan ne sammai da ƙasai suka tsaya daram suka zauna lafiya ma'ana adalci shine ƙashin bayan zaman lafiyan kowace rayuwa na faɗa mana ina ji bai fi ƴan kwanaki ba wallahi mu kanmu ƙasanmu matsalolin da ake faruwa da shi duk tashin nan idan baka ce ta kai 90 a cikin 100 ba zaka ce 70 a cikin 100 rashin adalci ne wallahi idan akai adalci wa kowa tun daga mataki na ƙasa mataki na jihohi mataki na ƙananan hukumomi adalci da kowace irin ma'anarsa daga cikin adalci a musulunci babu dan bora da dan mowa yanzu a Najeriya akwai wanda laifin da aka daure shi saboda shi to in wani yi wannan laifin jinjina za a yi masa haka ne ko ba haka bane wannan karara take akwai dan laifin da za a ce bai taka karaya karya ba sai ka ji a ce an daure wani mutum gidan kurkuku wata kaza shekara kaza ga wani yayin ninkin goman wannan laifin an kama shi dumu dumu amma da an je aka shiga aka fita aka shiga aka fita sai a ce yayi fire gobe ma sai kara don al'adar dan adam in har ya san cewa ba za a hukunta shi akan laifi ba to wallahi ba ranan daina wannan laifin dama ɗaya biyu ne ko dai shi wanda ya kai matsayin ya tsallake dokar ko wanda yake jikinsa to wanda yake jikinsa ma zai yi abin da ya ga dama saboda ya san cewa ina da wani sace sace ha inci ha inci abubuwa ga su nan an kai matsayi yanzu a ƙasar nan tamu wallahi mutum zai zamo gashi yana laifi kuma kai ba za ka iya yi masa magana ba don kana jin tsoron kai in kai masa magana ma kai za ta shafa kuma kana ji kana ganin dole ka zuba ido a matsayi na kololuwa ko na tsakiya ko na ƙasa to amma yanzu ka duba lokacin da ainihin wata daga cikin mata ta yi sata aka zo wajen manzo alaihi salatu wasalam aka ma rasa wa za a turo aka kalli Usama wanda ake kira Al-Hib ibn Al-Hib masoyi dan masoyi na Aisha take cewa duk wanda zai yi manzon Allah sallama in manzon Allah zai fita sai ya tsaya ya shirya tif tif sannan sai ga ya fita tace amma saboda san da yake mu Usama idan Usama ya sallama yace wani lokaci manzo alaihi salam yana tafiya yake kammala daura kwarjallansa a cikin tsakar gidansa alaihi salatu wasalam to sai aka duba san da yake mu Usama aka ce to Usama ka je ka ba manzon Allah baki saboda wannan baiwar Allah yanzu ta yi sata in aka yanke hannunta to danginta za su kunyata a dunga yi masu ba a cewa dangin barauniya barauniya kabila kaza sai na Usama da ya je faɗa wa manzo alaihi salam bai taba ganin bacin ran manzo Allah kamar wannan wunin ba yake ce mashi atashhadu fi haddin min hududillah kai yanzu kai ne kake neman ceto da alfarma a cikin wani haddi daga cikin haddodin Allah sai ce to wallahi da Fatima ya ta za ta yi sata da nan yake hannunta ka duba irin wannan manzo Allah da cewa Fatima mai shiru sai ce law anna Fatimata binta Muhammadin dan asan ba ga magarin Fatima ba ta sai yake dubi law sarqat laqata'tu yadaha to wannan manhajin da a ce shi ake tafiya a kai wallahi kowa ya zauna lafiya to shi sai ce wa umirtu li'adila bainakum an umarce ni nayi adalci tsakanin ku kaga bai ce bainal muslimina ba bainakum jami'an sawa'un mutum ba yahude ne ba nasare ne musulmi ne kun sha jin kisoshi da yawa wanda za a ce an kai kara a kotu tsakanin wanda yake musulmi da ba musulmi ba amma kuma an baiwa wanda ba musulmin ba gaskiya daga cikin abin da na karanta kissan Al-Qadi Shuraih rahmatullahi ta'ala alai ɗansa suna rigima da waɗansu mutane ta wani haƙƙi to sai ɗan ya samu baban nasu shine fa alƙalin yace babana muna rigima da waɗansu mutane suwani suwani to amma ina so in yi ƙara sai dai na fi so kafin na yi ƙara na karanta maka kaji yace to ka karanta mu ya karanta wa babansa abin tiryan 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 yace cewa dan ne ba shi da gaskiya sai ce eh kai ƙara sai yi ƙara kotun babansa aka zo aka zauna ya karanta su ma suka karanta da kowa ya dire sai Al-Qadi Shuraih yace to kai ne ba ka da gaskiya saboda aka kabbiya su haƙƙinsu bayan an gama komai ya same shi a gida yace babana ka kunyata ne jin zafi na shine sai da na karanta maka abin nan ni da kai a gida da haka kawai nazo na kawo ƙara ba zan samu damuwa mai yawa ba sai yace ina tabbatar maka nafi son ka sama da adadi mai yawa na wanda kuke husuma da su to amma adalci shine wajibi so nake ka tsira a wajen Allah karka mutu da hakin su to yanzu dan Allah wannan gabar kai yanzu ka taba jin wani alkali da ya shari'a ya daure dan sa ko ya daure dan abokin sa ko dan aminin sa ni dai ban taba ji ba ban ce babu ba amma ni dai ban taba ji ba to irin wannan matsalolin wallahi ba lokacin da za a samu kyakkyawar zamantakewa sai lokacin da aka yi adalci 100 bisa 100 adalcin nan ko shine aje komai a mahallinsa kishi yasa kuma shine ainihin zalunci to shine yake cewa wa umirtu li adila bainakum an umarce ni nayi adalci a tsakaninku to sai yake cewa Allahu rabbuna wa rabbukum wa umirtu li adila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum yace Allah subhanahu wa ta'ala shine ubangijinmu shine ubangijinku wato kaman a fakaice yana cewa umarnin da muke isarwa na Allah in har ya zamo mu mun aikata a matsayinmu na Allah ya halice mu to kuma Allah da muke bautawa shi ya halice ku kuma wajibi ne ku aikata wannan ba mu da bambanci da ku ta fuskan halitta a wajen Allah subhanahu wataala yanda Allah shine rabbuna kuma shine rabbukum to tunda mun yi ishtiraki mu da ku a wajen rububiyyar Allah to dole a wajen uluhiyya ma ya zamo mun hadu a wajen kadaita Allah subhanahu wataala inda a ce muna da wata halitta ta daban wata ba irin taku ba to idan kuka yi addini ba irin namu ba sai ya zama ainihin ba wani abun mamaki to amma tunda mun hadu a bisa cewa Allah shi ya halice mu gabaki daya kuma shine yake azurta mu shine zai dauke ranmu kuma shi zai raya mu kuma shine zai yi sakamako to kuma haka kuke saboda haka kenan dole ne abinda muke yi kuma ku yi saboda bamu da wani bambanci tsakanin mu yace lana a'maluna wa lakum a'malukum kuma ayyukan mu namu ne kuma ayyukan ku naku ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a wata aya qul la tusaluna amma ajramna wala nusalu amma ta'malun kace da su mu ku ba za a tambaye ku ba dangane da laifin da mu muke tunda kuna ga abin da muke laifi ne to ba za a tambaye ku dangane da wannan ba sannan mu ma ba za a tambaye mu dangane da ayyukan da kuke yi ba ma'ana abinda nake so na nuna muku anan ayyukan da muke yi na lada ko kuma ayyukan da muke na addini in ma an kaddara ba daidai bane to ku ba za a tambaye ku ba mu kuma idan muka yi daidai kuka kibin Allah to kuma ku za ta shafa kafircin ku da kangarewar ku ba za ta shafe mu ba kaman yanda bin Allah da muka yi kuma ba zai shafe ku ba tunda ba ku bi Allah ba ma'ana wannan kamar yadda muka faɗa a baya babu wani laifi na wani da za a dora ma wani wani ya zama yayi laifi a dora ma wani wannan laifin don ka'ida ce ta addini wala taziru waziratun wazra ukhra to amma mun nuna cewa irin wannan kalmomin ba kuma su suka bada lasisi masu yada ayyukan barna a kyale su dinga yi ba tunda Allah ya ce lana a'maluna wa lakum a'malukum to mu ma ku bari mu yi ayyukan mu a'a wannan ba zai taba yiwuwa ba na ba mu misali cewa duk lokacin da za a dunga ya da barna a faifai gidaje na caca gidaje na shangiya gidaje na badala shaguna da kantuna na sayar da kayan maye abubuwa da ake nafi tsara kullun sai ka gansu yau din nan kafin faduwar rana kana bakin titi sai ka ga dan a caba karshe ya dauko mata biyu kuma shi musulmi ne ta farkon tana nane da jikinsa kai wata fitsarin ma mace tsakiya namiji gaba namiji baya na gani anan ba so dai ba to irin wannan ba za a bar shi yana yaduwa ba mun fada su da dama duk lokacin da sabo ya zama ana kasa shi akan faifai to fushin Allah zai iya sauka akan mutane sai lokacin da suka janye daga wannan abubuwan saboda ka ba wani mutumin da za a hana aikin banna yi hujja da lana amaluna wala kuma amalukum yan uwa wannan aya gabobinta suna da tsawo kuma Allah ya kawo babban malamin mu ba sai na fada muku kowa ne ne ba dama akwai wanda suka soma rubuto min takardu cewa dan Allah ya kamata malam ya kawo ziyara kamar yanda ya saba to alhamdulillah ba ni na fada ba saboda dama tsarin malam ne duk irin wannan lokaci yakan kawo irin wannan ziyara kusan yanzu mun yi kusan minti 40 muna yin tafsiri to dama na kadara idan muka yi minti 40 sauran mintunan da suka rage zamu ba malamin baban mu domin mu karu da gwalagwalan kalmomi da yakan zo ya tofa mana a irin wannan munasaba muna masa lale marabashi da abokanan tafiyar sa gabaki daya kuma muna fata Allah subhanahu wataala ya bude kirjinsa ya warware harshen sa ga abinda zai fada mana shekana falta tafaddal mashkuran muwaffaqan ma'juran insha Allah ta'ala
السنة والجماعة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من الأمة من زال صلى الله عليه وسلم نتيمنا مرنا دفرنتيكي دا أن لا يقدر رأيوامو mukasamu wannan rana kuma su sada lokaci mai sada zamani mai sada zamanin da muke bukata dace a ciki ga kun samu bawa Allah malami nan da kowace shekara zai zo yi maku tafsiri wanda talibin ilimi zai karu kuma mai farawa zai karu inda malai yake fita muna bibiyan abubuwan da ake na a cikin kafofin labarai muna roƙo Allah ya sa albarka rayuwarsa Allah ya sa albarka iliminsa Allah ya sa albarka ƴaƴansa zuriyarsa baki ɗaya jama'a kun san Ramadan ya dan kusa karewa saba saura kaba kausaini aw adna kuma mumini ana so ya gaya wa Allah bukatunsa farko abinda ake bukata ya gaya wa Allah bukatunsa shine ya cika da imani ya gama da duniyan lafiya Allah ya kyautata masa rayuwarsa wannan shine farko abinda mutum zai ma kansa da ƴaƴansa da zuriyarsa ba abinda ya kai cika imani da kai da zuriyarka da ƴaƴanka babu shi mutum sujadan da muke yi muna daidaiwa a cikin kiyamul layli gaya wa Allah bukatun ya kamata mu Allah ya fi mu jin Hausa in baka da Arabiya shi ka fada ma Allah shi ka gama da lafiya Allah sa ranan zaka hadda ubangiji ka cika da kalman shahada to wannan shine damuwar mu dole ne mu saya mu gan cewa mu roki Allah cikin wannan rana kun da ya saura na biyu iyayen mu da suke kwance a cikin kaburi iyayen mu akwai wanda tunda Allah ya harce shi yana cikin wuta tunda aka birne shi amma a cikin wannan wata za a yanta su to mu taimaka da addu'a Allah ubangiji yanta su a cikin wannan kabarin da wannan azaba kabari shi kuma abin da ya shafi dangi da ƴan uwa dole a masa addu'a da abokan arziki ne masu wanda muke tare da su dole ina masa addu'a domin addu'a ba yanda za a yi mutum kirki ya gama wannan rana kuma bai ma ƴan uwansa addu'a ba in baka yi wannan ba to baka dai ba kirka mutum kirki dan wanka isai ne ku kar isai ne kuna shiri ko ba ku shiri dai ka masa addu'a a cikin wannan rana kunda ya saura kuma kai kokari duk ligiman ka da yake tsakanin ka da mutane ka nemi ku yafi juna duk wannan rana kunda ya saura dan kwanaki kwana uku nan kana ga dan wanka ba ku gaisawa ya taka ka ya zage ka to kai ka masa afuwa don ka samu albarkaci wannan rana kun don Allah ya karba addu'an ku wa uba malam ya ishara bawa Allah da ciyo akan halin da muke ciki a kasan nan da irin rayuwar da ake cikin kasan nan ni kullun na ma sarki na addu'a don ban da sarki irin sa ko ya hankuri kuna da sarki gwalagwaren sarki ba ku sani ba kullun na masa addu'a mutum da zai madda Qur'ani da sunnar manzon Allah ganshi na zaune basarake nan arewa wanda ya taka wansu ma manganganun su daban ne amma shi dai zuba da wannan yanzu yana zaune yana jin Qur'ani ka san wani abu ne daban muna masa addu'a farko she su iyayen mu sarakuna sun tashi a tsaye dan ka dai da ku ya hankuri kuna da matsayin da Allah ya ba ku shiru naku akan zancen kwaya da zuba da ginin da ake yi da kuma boko haram Allah ba zai kyale ku ba kuna da matsayin da za ku yi mun san yanda aka ajiye ku a doka to amman kun hada kai yanda Allah ya ba ku in ku yi magana za saurare ku abu yana sai wuce iyaka ana sa cinye kasan da ficincin da suka tashi na zubar da gine da ba gair ba dalili da sace-sace mutane lokaci yayi mai martaba kun san cewa manganganun ku ana ji don kun hada kai in kun fada cewa kasan ku kuna so a gyara ko kuwa ba ku dama dogare da mutane da kuke da su su masu saya yanda za su kare kasan ku ba zai ba da wannan zaman da muke ciki ƴan siyasa suna so su rushe kasan makyan kasan suna so su rushe kasan wasu mutane a boye da bamsan su ba suna so su rushe kasan kuma iyaye wanda ba su damu da ƴaƴansu ba suna so su rushe kasan sun bar yara su zama ƴan kwaya su zama barayi su zama wani abu wanda ba zai yi ba wa ba yanda malai ishara kai babu doka a jumla abin da malaiki su baraki na shine koro mako har zuwa gidan manzon Allah can ya kai ku nuna cewa ba yanda za a yi rayuwar shan adalci wannan matan da malai take malai yayin magana ba kureshi ya ce hijira ta yi amma duk da haka manzon Allah bai kalli wannan abun ba sallallahu alaihi wasallam ya kalli hukuncin da yayi ta yi yanzu na ji ana interview da shugabannin shari'a ya za a yi mutum ije i kashe mutum isace shi a masa baili isake komawa ina ga mutum an kama shi so takwas ya zubar da gini yayi kitinafi amma wani je yi ci zurzo da wani abu ya murda shi anan yace no a bar shi yana da haƙƙin dan adam mutum ya kashe mutum fiye da mutum nawa don ka karbi kuɗi ka bar mutane na wani fasada a banka sa tunda America na ke takama ta ce ba za ta kawo sojojin ba a Najeriya ba za ta kawo ba yau sun fita karara America sun ce lakum jinuku waliya din ba za su kawo sojojin su ba ba runs da Africa sun fada mun da muka madin san Allah su ba runs da mu ti yanzu ba za mu saya ba mu gan cewa lawyoyin mu da masu shara mu su ji soro Allah cewa haƙƙin dan adam shine karka shiga haƙƙin wani wanda shine abin da yake gaban mu to saboda wannan rana ko mu yi kokarin mu yi addu'a farko Allah ya ba mu zaman lafiya a kasan mu na biyu shugabannin namu ba zagi zai ba la'ana ba zagi shugabannin matasa zagi na muku dadi da malai na hayaniya ne da yanzu masallacin da waje ba sai wanda ba a zagi shugabannin a ce wannan arin ne wanda shi gana kafara zagin su ba ya kawo alheri addu'a ake masa Allah ya kama nusu Allah ya shirye su Allah ya sa su farci abin nan wannan shine addu'a kuma duk mai shugabannin da ba sa dauka mataki wannan abin da ke wallahi Allah zai tambaye su za su gammace duniyan ba su zo ba barantar zama shugabanni saboda haka masa addu'a da wannan kasan baki daya a yi addu'a wanda Allah ya kawo zaman lafiya yanzu makiyamu ko ta ina ne fa kudu arewa yamma abun ya tashi da wanda kuma ga soro ana zuwa guduwa zamki kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai koyar mana mutum ya doso kan zai kishe ka kare kanka in ka kishe shi ka kishe banza in ka mutu ka zama shahidi mutum zai kwaci dukiya kare kanka amma yanzu ko bindiga karaman bindiga karba nan wala zan gudu mun bari mai martaba nan kowa guduwa zai yi to wannan soro shi zai cuce mu ko wai ga ikare kansa ko zaka mutu ka kare kanka wani irayuwa bayan ka wannan shi yake ce mu aka san Allah ubangiji samu dace wannan wuri mai albarka muna roko Allah ya Allah muna tawassul da sunayenka kyawawa Allah ya sa albarka wannan gidan gida mai martaba sarki da zuriyarsa baki daya kuma malam da ya tafi zuwa nan da ɗan kwabici masallaci da sauransu Allah shi zai biya ku Allah ya samu cika da imani kuma gwalagwalai matasa da suke zuwa nan da dacciyawa Allah ya samu cika da imani abin da muke so shine yarda Allah Allah ya yarda da mu Allah ya yarda da mu muna kuka wurin Allah ya yarda da mu mai martaba sako muka isar da kai dan Allah mai martaba a gain sarki musulmi zaman shiru na ku yayyawa mai girma shiru na ku yayyawa lokaci yayi a dan tattauna in kun fada jama'a za saurayen ku in ba haka ba tarkawan ku suna cikin tashin hankali kuma Allah zai tambaye ku akai ku tashi tsaye ku sai inda za ku fuskanci shugabannin a sai matakin da za a dauka na abin da yake da alaka da zaman lafiya ana muna tawassul da wannan karatun da malai yayi Allah ya samu gai manzo Allah ranan tashin kiyama kurakuren da muka yi Allah ya yafe mana Allah ya samu cika da imani wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin
insha Allah ta'ala gobe ne zamu rufe tafsirin mu kamar yadda muka saba insha Allah ta'ala abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya bamu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah gafarta mana kuskuren gane da mu daidai din yadda su malan suka zo lafiya shi da abokanan tafiya su Allah mai da su lafiya Allah ya zaunar da kasan mu lafiya Allah ya yi mana kowace irin damuwa shugabannin mu Allah ya riko da hannayensu inda suka yi daidai Allah ya taimaka musu inda su kuskure Allah ya tsinka yadda su ya ba su ikon yarawa Allah ya tsayyace wannan kafata mu Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya wa sallallahu wa sallim wa barik wa ni wa karim ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah